Is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger za su yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Alol da kuma Niya dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu, assalamu alaikum, barkanku da asubahin safiyar Juma'a 23 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Ga kanun labarai.
To jama'a, ga kanun labaran. Kwamishinan kula da ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al Hussein ya zargi Jamhuriyar Czech da laifin tsare-tsaren gudun hijira da kuma bakin haure a wulakantaccen yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana matakan da ya kamata a dauka bisa takatsantsan don kashe wutar rikicin Yahudawa da Falastinawa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi maraba da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif a fadar shugaban kasar Amurka ta White House a jiya Alhamis.
To a gaishe ka.
Musamman kaga Fulani, al'amuri da ke faruwa kenan, shi yasa muka ga cewa mu a majalisar Niger ya kamata mu zo da doka.
Shugaban marasa rinjaye Majalisar Dokokin Jihar Niger Bello Agwara kan kudirin gabatar da dokar da za ta haramta Fulani makiyaya a jihar daukan makamai. A jihar Taraba kuma an kashe akalla mutane biyu a yankin Wukari da yake yau Juma'a ce kuma Jummai Ali tana tafi da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Kwamishinan kula da ƴancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al Hussein ya zargi Jamhuriyar Czech da laifin tsare-tsaren gudun hijira da bakin haure a wulakantaccen yanayi. Ya ce akwai sahihan rahotanni da suka fito daga majiyoyi daban-daban da ke nuna cin zarafin bil'adaman da suke yi wa ƴan gudun hijirar ta wajen tsare su a bisa dabarar da ta nuna kamar ba da nufi ake yin hakan ba. Kasar Czech ta sha tsare ƴan gudun hijirar da kuma bakin haure har ta tsawon kwanaki 40, wani lokaci ma har kwanaki 90 a wata ruwayar, sannan kuma har caje su ake yi don a sami kuɗin da za su biya wa kansu bukata na kamar dala Amurka kusan dala 11 a rana. Al Hussein ya ce wannan halayya ta nuna yadda kasar Czech ke son kashe wa bakin hauren ko kuma ƴan gudun hijira gwiwa da son zama ko kuma ratsa ta cikin kasarta. Ya alakanta wannan ɗabi'a da nuna kyama ga tsantsan ƙabilanci da kuma tsangwama, sannan hakan ya saba dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya na kare haƙƙin bil'adama da ƙananan yara. Al Hussein ya ce halayyar na da nasaba da yadda wasu kusoshi ko kuma manyan gwamnatin kasar ke nuna ƙin baƙi da kuma addini. Shugaban kasar Milos Zeman da ministan harkokin cikin gidan ya musanta cewa wannan magana da aka yi sun kuma cece ta da cewa Zed ya faɗi abin da yake so. Kakakin shugaban kasar Jerry Ochacek ya ce shugaban kasar ya yi watsi da zargin, kuma ya ce ba zai canza ra'ayinsa ne da yake kallon musulunci da kuma ƴan gudun hijirar ba.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana matakai da ya kamata a ɗauka bisa takatsantsan don kashe wutar rikicin Yahudawa da kuma Falastinu. Ya bayyana haka ne a ganawar ta sa'o'i hudu da ya yi da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis a birnin Berlin. Mr. Kerry ya tsara yadda ya kamata ya tare shugaban Falastina Mahmoud Abbas da sarkin Jordan Abdullah na Jordan a tattauna da za su yi ranar Asabar a Amman, babban birnin kasar. Sakataren wajen na Amurka ya ƙara da cewa lokaci ya yi da Falastina da Yahuda za su rungumi juna ba kushe da yin tambayoyi da ba su da tushe balle a samu amsa a kai ba, sannan su tsayar da rikicin da aƙalla ya ci rayukan mutanen Isra'ila 8 da kuma na Falastinawa 50. Netanyahu ya labta alhakin wannan rikici akan yadda Falastinawa ke shirya labarai da jita-jitar ƙarerayin da ke ta wato ke sa matasan su ɗaukar makamai. Ya kuma ba da bayanin yadda wani ɗan ta'adda ya so ya tada motar bas ɗin yara ƴan makaranta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi maraba da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif a fadar shugaban kasa na Amurka ta White House a jiya Alhamis tare da sabunta alƙawarin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen ta yadda hakan zai zama ƙwarin gwiwa game da wanzuwar zaman lafiyar Afghanistan. Shugabannin biyu sun bayyana daga ofishin shugaban kasa da ake kira Oval Office inda suka gama tattaunawa tare da kin bayyana tsawon lokacin da daddan tsarin zaman lafiyar zai dauka. Maimakon ma haka sai suka fito da zayyana yadda kasashen biyu za su inganta harkar kasuwanci da kuma tsaftataccen makamashi da kuma ilimin mata. A wata gajeriyar hira kafin su shiga tattaunawar, shugaba Obama ya bayyana cewa dama Amurka da Pakistan sun dade da abota akan al'amura da dama. Ya kara da cewa ina fatan wannan dangantaka za ta dore don zurfafa tsare-tsaren gudunmawa da kuma ba da ci gaba a guje tsare a tsira tare. Shima Nawaz din ya bayyana cewa kawancan Amurka da Pakistan ya haura shekaru 70, sannan kuma muradin bunƙasa ƙasashen guda biyu da kawance shine suka sa a gaba. Obama ya bayyana yadda suke son kwashe sojojin Amurka daga Pakistan, amma dole za su bar wasu kafin wa'adin mulkin sai cika, kasancewar ƙasar tana da matsalar daidaito.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kace-kace da maganar kutsen sojin Rasha a Siriya da sunan shiga tsakani. Ta ce hakan ya ma ƙara wa ISIS ƙarfi ne ta wajen sake samun damar ikon kwace wato wasu wurare. Jakadiyar Samantha Power ta ce hare-haren da jiragen yakin Rasha take kaiwa, wacce ta fara ranar 30 ga watan Satumba da ya gabata, ba komai ya ƙara matsalar ba face da kushe kaifin ayyukan da ake yi tare da maida hannun agogo baya a da yunkuri da ake na kare lagon kungiyar ISIS. Power ta ce shigar Rasha yakin ya ma ƙara ISIS ƙarfi ne saboda yawan kai hare-hare da ake yi akan jama'ar da ba ƴan ta'adda ba ne. Kamar yadda kungiyar ƴan Siriya mai rajin kare ƴancin bil'adama ta ruwaito, yadda hare-haren Rasha yake fadawa kan makarantu da kasuwanni a yankin Aleppo. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. To madalla, Majalisar Dokokin Jihar Niger tana kudirin gabatar da doka da za ta haramta wa Fulani makiyaya rike kowane irin makami da suka hada da adda ko sanduna a duk fadin jihar. Wakilin sashin Hausa Mustafa Nasiru Batsari yana da ci gaban wannan rahoto.
Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen hare-haren da Fulani ke kaiwa jama'a da irin waɗannan makamai da zaran wata matsala ta samu. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dokokin Jihar Niger, Honorable Bello Agwara, ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka.
To mun gano cewa wani lokacin muka duba muka gani cewa sai ka ga mutum dan yana da makami a hannunsa, idan wani dan matsala ya haɗu da shi da ɗan uwansa, kawai sai ya zare wannan addan ko kuma ya zaro ainihin sanda ya amfani da wannan daman saboda ya sare mutum. Musamman kaga Fulani, al'amarin da ke faruwa kenan. Shi yasa muka ga cewa mu a Majalisar Niger ya kamata mu zo da doka.
Kun yi la'akari Fulanin nan suna yawo da dabbobi, makaman nan kusan suna amfani da shi wajen shawo kan dabbobinsu.
Lallai gaskiya ne, amma kuma akasari in ka duba cikin tafiyan da suke yi sun fi amfani da shi ta tada tanzoma ta cima mutane mutunci a lokacin da suka samu sabanin ra'ayi.
To amma mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a Najeriya, Alhaji Husainu Boso, ya ce ba za su amince da wannan doka ba.
In za su yi doka, su yi doka akan kowa, akan rike makami wanda yake na doka mun yadda, amma maganar sanda adda kakannin kakanninmu ma mu a wurin mu shi muka iske adonmu shine kuma kariyarmu.
Shi ma dai sakataren kungiyar Miyetti Allah a jihar Niger, Alhaji Abubakar Sadiq, ga abinda ya shaidawa ƴan majalisar.
Wannan abin mamaki ne, abin takaici ne, saboda Fulani suna da matsaloli musamman abin da shafi sace shanu dabbobinsu da ake yi, burtulansu, wuraren zamansu, magana iliminsu, duka majalisa ba ta taɓa yin magana akan wannan ba, sai kawai a ɗauki doka akan wata ƙabila.
To kusan dukkanin shugabannin Fulanin dai sun yi watsi da wannan doka da Majalisar Dokokin Jihar ke shirin kawowa. Sarkin Fulanin Cancaga, Alhaji Abdullahi Adamu Babayo, ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Saboda wannan abu da suke so su yi yanzu, za a tauye mu mutane haƙoƙinsu ne, wanda ba zai yi mutum na cikin daji kace ba zai rike sanda ko adda ba saboda ko naman daji ko wani abu yana iya cuta mishi
amma yanzu in sun nemi shawararin ku me za ku ce musu
in suka nemi shawararin mu gaskiya zamu ga ya musu abu ne wanda ba zai yi ba
Jihar Niger dai na daya daga cikin jihohin Najeriya da akan samu matsalar rikici a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma da a wasu lokuta ma akan yi asarar rayuka Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
A jihar Taraba akalla mutane biyu sun halaka wasu kuma uku kofi sun jikkata sakamakon wani hari da ake dangantawa da kabilanci ko addinanci a yankin Ukari dake kudancin jihar ga bayanin da wasu mazauna yankin suka yi wa wakilin sashin Hausa Ibrahim Abdul Aziz
Wasu mazauna yankin dai sun ma bayyane da lamarin ne ya faru kamar haka
Wato abin da ya faru shine lokacin mutanen mu sun je daga nan jibu suka cikin kasuwa a Bantaji a hanyar su na dawa motoci sun kan guda shi da suna kan hanyar dawa daga cikin daji jukuna suka bude ma mutane wuta a ƙarshe dai wasu motan sun wuce wadansu wani motan guda daya har da direban to direban har ya musu nan take kuma suka harbi mutane uku daga sannan kuma suka kone wannan motan
ta ku kasance cewa jukuna wa ne
ai akwai mata wanda ba harbe su ba sun zo har jikin motan da suka kone suka ce mu ba dan mu harbe ku mata ne saboda haka ku kan ku tafiya
to kamar yanzu wannan hali kuke ciki a nan wuraren naku
yanzu halin da ke ciki an kawo gawaki nan garin Amini amma har yanzu akwai wani yana cikin daji wanda ba hali a je security ko wasu ba mu hadin kai ba sun zo nan akan daji daukan gawa da suka je suka bar mu da yan banga yan banga kuma ba su da wani makami wanda su iya tinkarin wannan wurin saboda akwai hali a ciki duk suna fake a cikin daji suna tafiya wurin da aka yi abin sai suka ce an kira su a Ukari sai suka tafi suka bar yan banga eh suka tafi suka bar yan banga wurin sojoji da yan sanda sojoji mota biyar yan sanda mota biyu tabbai yan banga wurin yan banga kuma da suka samu gawa daya suka ce wani abu akwai hali a ciki sojoji duk wannan suna amfani da muggan makamai ne dole kawai suka yi kwana suka dawo suka bar sauran gawaki a cikin daji
to sai dai kuma a matan da ya maida shugaban hadakar kungiyar al'umma jukuma a Najeriya Mr. Benjamin Bako ya ma musanta zargin da ake yi ne na cewa su suka kai wannan hari inda ma ya bayyana irin kokarin da suke na samun zaman lafiya a yankin
to irin wannan zargin ya za a yi a tabbatar cewa wayannan mutanen da sun bude wata jukuna ne ko a hanyar ka suna la zuwa takun an bude ma wasu mutane wuta a wurin an kashe jukuna da yawa yanzu fata baraye sun yawa so in wai abu ya faru haka ya kamata ya bincike a tabbatar cewa wayannan kaza ne sai ba ma ba za a ce wai jukuna ne su ba mu kiran nan muke yi shine mu ga mu kai zuciya nisa rikicin nan da mun shayi bai taimake mu ba ya lalata ma da kasa duka
ta yanzu ma dai tuni aka tura karin jami'an tsaro don maido da doka da oda kamar yadda kakakirun na 'yan sandan jihar Taraba da ya su Joseph Kwaje tabbatar
wannan abun da ya faru a take aka tura 'yan sanda da sojoji zuwa wannan wurin kamun su iso wayannan mafasan su ga sun bar wannan wurin sun gudu daji
to kamar mutane nawa aka kama kuma kamar rayuka nawa aka yi asara
ba wanda aka kama sai da asara rayuka guda biyu kuma mutum uku ana nan ana kokari a gano inda su
yalla ne kullun kuna cewa kuna kokari kuma yanke ukarin nan abin ya kici me ke kama kuma wani mataki kuke dauka a yanzu
command din tana kokari ta tabbatar cewa ko ina cikin ukari da kewaye ana patrol ko Allah zai bada sa'a wayannan mutanen masu aikata wayannan ayyuka ana iya kamo su saboda haka kira da zamu yi su ne masu makamai a wannan area wayannan wuraren su yi surrender ajiye makaman su su rungume zaman lafiya
to sai dai kuma gwamnan jihar Taraba Acting Director Dison Isiaku ta bakin hadimin sa ta fuskaci harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya yi matir ne da Allah wani da abubuwan da ke faruwa a yankin a yanzu inda yanzu haka ma ya kira wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren
sabon commissioner of police da ga kuma to na ji gwamnati ya take right step Allah sojuna ai providing wannan
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni
za mu kawo muku wasu rahotanni biyu cikin shirin hantsi daya daga Badin dangane da taron babban bankin Najeriya guda kuma daga jamhuriyar Nijar game da matasa da siyasa a zabe mai zuwa ana tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 15 na dare ga kuma Jummai Ali da shirin mu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke, wannan ko shakka babu. Ma sauraro ko kun san cewa yin aiki ba ji ba gani da rashin isasshen bacci ko hutawa yadda ya kamata suna zama sanadin kamuwa da cututtuka iri-iri. Wannan al'amari yana daga cikin abubuwan da za mu duba a yau a filin lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoton cewa kwanaki gidauniyar Ford ta ɗauki nauyin shirya wani fam domin wayar da kan jama'a dangane da haɗura da kuma illolin zubar da ciki musamman ga yara mata wadda ya yi katutu a yankin kudancin Najeriya da kuma matsalolin da auren wuri suka haifarwa ga rayuwar mata ƙanana waɗanda ake aurarwa tun kafin su gama ƙosawa ko kuma girma yadda ya kamata da aka fi samu a yankin arewacin Najeriya. Baya ga haka kuma fim ɗin na tsawon mintoci 90 ya ƙunshi illolin rashin ilimi ga 'ya'ya mata wadda shine babban dalilin da ke ƙara matsalolin lafiyar iyali. Baya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya da masana harkokin kiwon lafiya da kuma ƙungiyoyin kiwon lafiyar jama'a, an kuma gayyaci shugabannin gidajen rediyo da talabijin a Kano da kuma wakilan kafofin yaɗa labarai na ciki da wajen Najeriya a saboda muhimmancin 'yan jarida wajen yayata kula da lafiyar jama'a. Masana sun gabatar da jawabi akan hanyoyi ko kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin rage mace-macen mata a lokacin naƙuda da kuma mutuwar jarirai da muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata da kuma rawar da kafofin yaɗa labarai za su taka ko kuma suke takawa wajen wayar da kan iyali musamman mazauna karkara. To idan ba ku mance ba, a makon jiya mun gabatar da hira da Mahmud Ibrahim Kwariye da Dr. Zainab Datti Ahmad, likitan mata a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Kano. Professor Umar Fati na sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai. Kuma wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya samu damar zantawa da shi bayan da aka gama gabatar da jawabai. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Professor, a bayanan da kai ka ce abin da ka kira commercialization of radio programs yana taimakawa wajen rashin yin ayyuka ko shirye-shiryen da za su wayar da mutane kai. Me kake nufi?
Well, abin da nake nufi a nan, saboda an maida komai kasuwanci a gidajen radio na gwamnati da masu zaman kansu, sai ka ga ababin da ya kamata gidajen radio da television su maida hankali a kai. Ba da su ba, saboda wayannan abubuwan ba da su ba su kuɗi ba. Ga misali, yanzu ka ɗauki harkokin da suka shafi lafiyar mutane, har irin yadda yara suke shan ƙwayoyi suke lalacewa, yan mata suke zub da ciki, da dai irin wayannan ababe. Ba ababe ba ne da za su baiwa gidajen rediyo nan kuɗi, domin wayannan yaran ba za su zo su ba su kuɗi don su nuna su ba. Kuma idan ana nunawa, ba za a ƙara ilmantar da mutane ba, kuma ba za a ƙara farkar da gwamnati su yi abin da ya kamata su yi ba. Sannan haka kuma ma'aikatoci irin asibitoci da sauransu su ma ba za a bincika su a ga shin suna ayyukan nan daidai ko ba su yi. Kuma irin hukumomin da gwamnati ke cewa tana ba su kuɗi domin su irin wannan ayyukan, saboda abin da ake cewa investigative journalism ya mace yanzu domin neman kuɗi, shi ma ba wanda ya san abin da ake ciki. Ana dai tafiya haka, idan wani ya ga dama sai zo ya biya kuɗi ya yayata abin da ya ga dama, shikenan. So a nan sai ka rasa bambancin rediyon gwamnati da kuma rediyon zaman ƴan kasuwa.
Da haka Professor, me ya kamata yi a daidai lokacin da su waɗannan kafofin yaɗa labarai ke koka cewa suna da fama da ƙarancin kuɗi na tafiyar da ayyukansu?
Ai, ba wai na ce laifin su ba ne, laifin masu rediyoyin ne. Su gwamnati da suke buɗe rediyo su san cewa idan abin da muke cewa aikin radio da television ba komai bane na kuɗi, dole a ware wani sashi aikatawa jama'a aikin da ya kamata su sani, domin abu ne na ilmantarwa, abu ne kuma na faɗakarwa, abu ne kuma da zai ƙara wayar da kan mutane. So idan ka ce wai ka mai da shi naira da kobo, to zai wahala mutanen nan su yi aikin da ya kamata su yi. So don haka dole ne a ware waɗansu kuɗaɗe domin aikin faɗakarwa da aikin wayar da kan mutane, kamar yanzu abin da ya gama bincike da ya kamata su riƙa yi. shin kudaden da ake cewa an ware wa hukumomi na lafiya ana bada kudaden nan kuma ana ayyuka da kudin nan ya kamata, shin yaran da suke shan kwayoyi ya za a taimaka musu, shin ƴan mata da suke zubda ciki, shin matan mu da suke mutuwa saboda rashin ilimi ya za a tayar musu da hankali da sauransu. Ba wai sai an zanna wasu hukumomi sun zo daga waje su zo suna su za su zo su kashe kuɗi akan wayannan ayyuka ba. Ayyuka ne da ya kamata gidajen radio mu suna yi kulliyomin. Saboda haka dole ne gwamnatoci su farkar da cewa fa dole a ba wayannan kuɗaɗe da ya kamata. Idan abu da ya shafi kasuwanci za su yi karɓan kuɗi a hannu, amma ba komai da komai na talakawa ba.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice of America, VOA. Haka ne, lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Dr. Muhammad Ladan ya fara ba da amsa ga tambayar da wani ya yi game da illar da ke tattare da rashin hutawa. Dr. Ladan ya fara bayani irin cututtukan da suke da alaƙa ɗin da rashin hutawa yadda ya kamata lokaci ya ƙure. To amma a saboda muhimmancin wannan tambaya, za mu gabatar da tambayar ne tun daga farko. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata?
To in dai mutum na aiki hurjancin yadda malamin ya ce ko malamar ta ce ba hutawa, to akwai illoli da yawa. Domin mutum na haka ka ga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata.
To
wannan irin rashin hutawa da rashin bacci yana da illoli da yawa. Domin ya kamata kowa ya kamata ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa 8-7 kowa rana. To in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa, to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini, su ciwon zuciya, waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da ke damunsu yakan sa shi wannan acid ɗin wanda ke cin yakan kawo gyamban ciki ya rinka ƙaruwa. Waɗansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma da yawa. Wannan ma lokaci mutum ma kana iya samun wahala ma wurin suna da matarsu, duk waɗannan na iya faruwa Hajiya.
Wato dai cututtuka kala-kala
domin rashin hutawa. Domin kin san lokacin da muke bacci shi ne jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi tunda Allah ya muke nan. To kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan, to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci din nan, baccin nan kala-kala su kashi-kashi yake. Akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi REM sleep. Dole kana samu irin waɗannan baccin kin san yadda ya kamata. To in baka samu waɗannan ba, to dole wani lokaci zai kawo maka waɗannan illoli din Hajiya.
To a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaƙa kenan da rashin hutawa.
Da rashin hutawa don waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su ba su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma
ba gayar. Kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare shi.
Da kuma shirin shuga duk waɗannan wani lokaci yakan sa mutum in kwana ya ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya dangane da Allah ya mutum.
To wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan.
Stroke kenan.
Farar ɗaya mutum ko.
In kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi.
To likita, ka san mutum yana da ƙuruciya. Kana ganin cewa za ka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi, to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne.
Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa, amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. A domin mutum in kana da ƙuruciya jikinka na iya gyara kanshi da sauri, amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi. Amma har da haka ko da kana da ƙuruciya ma bai kamata ya kamata ka rinka hutawa sosai.
To likita, misali kaga kamar 'yan siyasa lokacin da ake siyasa za ka ga sun kai ƙarfe 3 ƙarfe 4 na dare ba su yi bacci ba, kuma galibi sai ka ga mutum ya je ya yi baccin ƙila awa 1 ko 2, wasu ma sai su ce maka ainihin ne baccin awa 2 awa 3 ya ishe ne. Irin wa'annan wani shawara za ka ba su?
Shawaran da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta. Domin rashin hutuwan nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba, kwakwalwarsu ba ta aiki sosai, kana mantuwa da yawa. To ina ya kamata kowa ko da ƴan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai, in ba haka ba to in ba su yi hankali ba wani abu zai iya samun su.
To likita, bari mu dubi kaman kuma wanda kaman misalin nauyin ilahirin ƙasa ke kan shi, wato shugaban ƙasa. To ka san galibi shugaban ƙasa ba mu san kowane irin bacci suke ba, to kaman irin shugaban ƙasa wanda wannan ya zo a zo daga wannan jiha, ai wannan kuma galibi ba sa bacci yanda ya kamata.
Yawancin su in kika lura kaman manyan kaman shugabannin ƙasashe yanzu a ga suna tsufewa da wuri in kika lura.
To misali kenan, wato
za ki ga kaman gashin sun shiga kaman in kika lura ma da Obama yanzu gashin din ya fari fat,
kuma
damuwa ne da duk waɗannan abubuwan, za ka ga ma har fatan jikinsu na canza, duk wannan rashin huta na kawo wannan. Shi yasa waɗansu wani lokaci sai su ɗauki kaman mako ɗaya mako biyu su je wani wuri kawai su huta.
To
ashe
wato wannan nauyi da ke kansu ne shi yake ja musu wannan tsufa da sauransu.
Waɗansu ma za ka ga suna da irin ciwuka ɗin nan da yawa, waɗansu ma za ka ga suna da irin ciwuka wanda suna damuwa ko wani lokaci wanda ake cewa kamar depression da sauransu, duk suna ciwuka kala-kala, duk wannan na kawo hajiya.
To likita, mu ɗauka a ce kai likitan shugaban ƙasa ne, wani shawara za ka ba shi ya riƙa zuwa hutu kowane sati bibi ko wani wata ƙashe ko
wani lokaci da ya kamata ya rinƙa samu ya samu lokaci ya kwanta ya bacci ya huta, ya samu lokacin da zai rinƙa hutawa.
Bacci kaman awa nawa misali?
Kaman zai samu kaman awa 6 zuwa 7 in zai iya samu.
To in kuma ba zai samu ba fa,
ya rinƙa yin shi a kaɗan kaɗan, yana ko da ya yi uku nan huɗu nan yana yi dai, amma ya samu awa 6 ɗin nan ya kamata.
To kaman kuma irin hutu yanda kake cewa sukan je wani wuri ɗin nan, ko da yake hutu ga shugaban ƙasa likita zai yi wuyan yi.
Amma ba su damuwa, suna dan samu su dan kwanta su dan bacci kaɗan, kuma ba kullum suke fita su yi ta abubuwan da ya kamata ba, hutun ne yakan dan taimake su kwarai.
A saboda haka aiki ba ji ba gani ba abin da yake haifarwa, illa ja ma mutum matsaloli kala-kala na cututtuka.
Yayi haka yake Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu.
To a gaida malamai masu aro ga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Kwamishinan kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al Hussein ya zargi Jamhuriyar Czech da laifin tsare 'yan gudun hijira da kuma bakin haure a wulaƙantaccen yanayi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana matakan da ya kamata a ɗauka bisa taka tsantsan don kashe wutar rikicin Yahudawa da Falasɗinawa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi maraba da Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif a fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House a jiya Alhamis. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi bayani ga kwamitin bincike na 'yan jam'iyyar Republican game da mummunan harin da aka kaiwa ofishin jakadancin Amurka a Benghazi a shekarar 2012. Madam Clinton ce babbar mai bada bayanin shaidar abin a jiya Alhamis a zaman na hudu na sauraron jawabin. 'Yan majalisar sun zargi cewa akwai kame-kame a jawabin Hillary game da yadda abin ya faru ko kuma yadda ake ganin da an yi za a iya kauce maharin.
To a gaishe ka. Da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan, a madadin Usman Kabara wadda muka gabatar da shirin tare da kuma Julie Leather Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shirinmu da kuma ma injiniya Jimmy Cook da ya riƙa mata, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.